Da rashin ta yi akan bar araha, jama'a assalamu alaikum. Salu Rabani daga nan muryar Amurka a birnin Washington DC ke gabatar muku da shirin. Sanin kowa ne cewa kasafin kuɗin bana bai samu amincewa ba sai watan da ya gabata. To ko menene jinkirin da aka samu zai haifar? Wakilin muryar Amurka da ke Abuja, Madina Dauda, ta yi fira da masana akan lamarin. Ga yadda firar ta su ta kasance.
To ya menene ma kasafin kuɗi? Me yasa idan ba a sa hannu a kai da wuri ba ake ƙorafi? Menene zai faru da tattalin arzikin ƙasa idan an sa hannu a makare? Yaya kasafin kuɗi ke shafan al'amuran rayuwar al'umma? A yau ina tare da Alhaji Sani Aminu Dutsen, ma ƙwararre a fannin tattalin arziki, ba ma na ƙasar nan ba kaɗai, na duniya baki ɗaya. Sai mai magana da yawun majalisar dattawa Sanata Dr. Aliyu Sabbi Abdullahi, sannan Alhaji Bashir Baba mai nazari akan al'amuran yau da kullum. Ina muku maraba da zuwa. To yau dai bari in fara da Alhaji Sani Aminu. Shin menene ma kasafin kuɗi ne?
To kasafin kuɗi a yadda mutane za su fahimta shine cewar kamar ka tsara cewar zan samu kaza a cikin kuɗin kashe za su shigo mana a ƙasata, kuma zan kashe kaza, kuma ga yadda za su shigo, kuma ga yadda zan kashe su. Kamar yadda kowane mai gida ya sani cewar idan ka albashi zai zo, in kana da hankali ka tsara ka ce miliyan ka dubu kaza za su zo mani, zan sai kaza, zan sai kaza, zan sai kaza. To kowace ƙasa a duniya haka ya kamata. Za mu samu kuɗi kaza cikin wannan shekarar, kuma za mu kashe su ga gurin aikin asibiti, za mu gyara hanya, za mu gyara makarantu da sauransu. Kusan takaice kuma yadda mutane za su fahimta shine kasafin kuɗi. Sai dai yadda ake aiwatar da shi, kuma yadda ake yin shi yakan sha bamban tsakanin ƙasa da ƙasa, da kuma abunan na tattalin arziki daban-daban.
To Bashir Baba, bari zo gare ka. Wannan kasafin kuɗi na Najeriya na bana wanda ya kama triliyan 9.1 a nawa iyakanin shine dai kasafin mafi tsoka da aka taɓa yi. Yaya kake kallon wannan kasafin?
To kamar yadda masanin tattalin arziki Sani Aminu Dutsen ma ya bayani ga yadda kasafi yake, wannan dan ɗori da zan yi a kai shine watakila shi kasafi tsammanin warabuka ne. Alal misali ita Najeriya, kowa ya san cewa ƙarfin tattalin arzikinta akan gurɓataccen mai ne da take saida ma ƙasashen duniya. Ana sa ran cewa wannan gangar mai, misali a cikin kasafin kuɗin bana, za a saida kowace gangar mai akan dala 45. To amma kuma yana iya wuce haka, ko kuma ya gaza haka, ta iya yiwuwa ma. Amma dai abin da aka fi sa rai shine zai dora akan dala 45 ɗin nan, domin watakila magana da muke da ke yanzu ya kusan ma kaiwa dala 80. Kin ga an yi tintinkau bisa abin da gwamnati ta yi kiyasin farashin zai kasance a kasuwar mai ta duniya.
To bari dawo gare ka Sanata Dr. Aliyu Sabbi Abdullahi. Ku a majalisar dokokin Najeriya da shugaban ƙasa ya kawo muku kasafin kuɗin triliyan 8.6 a bara, wato 7 ga watan Nuwamban bara. Sai kuka ɗaga daga kan maganan da Bashir Baba ya yi na kuɗin gangan ɗanyen man fetur a kasuwar duniya daga dala 45 da aka kawo muku, sai kuka ɗaga zuwa dala 51. Me kuka hangani?
To lallai an ɗaga daga dala 45 wanda aka kawo. Watan shi kasafi idan an kawo wa majalisa ya zama kaman buƙatan abin da ake so a yi. Majalisa ita ce za ta tantance, sannan ta hito da abin da za ta amince da shi, na musamman ta ce ga abin da ita take so ta yi. A dalilin kuwa shine majalisa ke wakilcin mutane, kuma an kasa ƙasa daban-daban saboda buƙatu ɓangarori daban-daban. Su ɗan majalisa su ke wakiltar su, kuma su suka san matsalolin jama'a. To shi yasa idan aka kawo kasafi za su duba su auna, sannan su kuma su amince da abin da suka gani zai kawo cigaba ma ƙasa.
to a takaice a wannan bisa yanda kudin mai a kasuwan duniya yayi ta gudana mu ma muna la'akari da haka to ganin cewa a lokacin da aka kawo zuwa lokacin da muka fara aiki kudin man fetur ya riga ya daga har ya kai ina ganin a daidai lokacin da ya kai 70 a zuwa dala 70 a kowane ganga to shi yasa muka duba muka ce bari mu dan ƙara wanda dai mun san a cikin wannan shekaran da za a gudanar da ita kasafin a kallon ba zai kawo ƙasa da haka ba to kuma yanzu ina ganin ya sauko ya kai kusan 70 da wani abu a can baya ma ina jin wasu watanni da wuce ya kai kusan 80 amma ya dan sauko kadan ya koma ina jin ko 70 da wani abu ba
saboda haka yana ta hawa yana sauka
to amma dai in aka lura mun daura shi zuwa 51 bisa yanda aka tantance cewa dai in koya aka yi bisa yanda kasuwa ke tafiya za a samu wannan farashi to shi yasa aka kayyada haka sannan abun da ya daura akai watan dala 6 kenan to bangaren ita gwamnatin tarayya shi ne muka yi amfani da shi wurin ƙara ma kasafin 2018
saboda bangaren gwamnati ba ke na yi da amincewar su ne
a kudin kafa ne akwai yanda ake rabawa gwamnatin tarayya na da nata na jihohi da kuma kananan hukumomi to bangaren ita gwamnatin tarayya cikin wannan ƙarin shi ne zamu amfani da shi
Sani Aminu shin wai kasafin kudin nan an ce kasafi ne na shekara to bane dai gashi a watan 6 aka rantaba mata hannu to yaya kenan me ya tasirin wannan
a'a ana takace kace akan wannan wanda yake cewa ba wanda abin da bai taso bane ba kanshi kasafin kudin bara na 2017 ai a June aka samu hannu shi ma kanshi saboda haka abinda doka take kuma abinda yanzu tsarin yake ana magana wata 12 ne tsakanin wancan da wancan majalisa ba kuskure take ba kuma ba wani gadi take ba saboda ai lokacin ma tsakanin wancan da wani da har yanzu bai zo ba hasar da suka tura ba shugaban kasa saboda haka mutane da ke cewa shi shugaban kasa shi ya kawo wannan roƙon cewa don Allah mu maida kasafin kudin mu ya kasance an fara shi daga January December wanda kamar shekaru gaba baya kamin a fara siyasa wanda muka saba da shi amma ba wai doka bace cewa dole ne a fara January kin gane saboda haka tunda December da June aka fara wancan kuma zuwa har wannan lokacin nan wato wancan kasafin kuɗi na 2017 bai gama aiki ba ba a tashi da shi ba kuma daura a kaddara ma ai doka ta bada dan abu na dan gurbin makwanta koda an jayi wannan ya dan wuce ai akwai wata 6 waɗanda aka ba gwamnati cewa ci gaba da hidimominki ci gaba kamun mu duba waɗannan abin da kuka mamu kuma kanin idan ma akwai rashin fahimta tsakanin mu da ku mu zauna mu gane mu gyara wannan rashin fahimta saboda haka ko abin da mutane ke ta kusin ɗan da majalisa ko a koshi gwamnati a ce a'a ai an ba kasafin kuɗi ai bai kai abin ba ta taso ba ma saboda ai kuma babu wani abin da ya kawo na cewar mutum mai tunani wanda suke magana economic abu da ce wai zai tabo tana adaka ba abin da zai tabo tana adalin kasa haka babu abu ne an yi shi bisa ka'ida bisa doka bisa daidaita idan shugaban kasa ko idan gwamnati tana son a koma wannan kuma a bi shi shawara shine cewa a maida shi doka a ce an kafa doka shugaban kasa dole ne ya kawo appropriation bill lokaci kaza ke kuma majalisa dole ne ki aiwatar da bill ɗin ya koma act lokaci kaza idan ba a yi wannan ba in an tsusa ba wannan ya zama an karya doka amma yanzu iyaka inda za a kawo matsala shine cewa idan har jinin nan ya zo ya wuce ba a same hannu ba to an gama wannan ya gama aiki sai wani wato matsala ce wanda yake cewa kowa na neman ya bugi kirji ya ce ni ne abu na ni ne oga ko kuma na wani daidai na wannan ne ba daidai ba amma Allah ba abin da ya taso cikin wannan
Bashir Baba wannan kasafin kuɗi na bana ne zan iya cewa aka dan tabuka wani abu da kila zai shafi talaka shi dai kamar abinda aka ware ba maharkar kiwon lafiya bana an samu kashi 7 cikin 100 wato kamar biliyan 78
shine aka kebe ma kiwon lafiya ya take kallon wannan shin talaka zai gani ko a ƙasa
to wannan kuma kin san ita gwamnati akwai tsarin da take tana yi tsari mai kyau mafi yawanci inda ake samun matsala a bangaren ma'aikatan gwamnati waɗanda suke aiwatar da tsarin nan da gwamnati ta yi kana aka fi samun matsala to amma dai ana sa ran ita gwamnati ta yi nata abin da ya zama wajibi kuma ta sa ido ta duba ta ga cewa yaya ma'aikatan gwamnati suke aiwatar da kudurorinta gaba ɗaya ba ma na kasafin kuɗi kadai ba bayan nan akwai wacce matsala da ta addabi ƙasar nan ta rashawa da cin hanci inda ake ta kururuwan cewa yawancin masu laifi ma in an kama su sai ga cewa bangaren shari'a ya sallame su su kuma bangaren shari'a suna kawo kauli da ba daidai iri-iri su ce ai masu bincike ne ba su bincike da kyau ba kaza to bayan nan mun ga an dan fara samun ci gaba wanda ake sa ran cewa Allah da dai bangaren shari'a din nan zai farka daga bacin da yake yi hakika ana san ran cewa Najeriya za ta yi kyau dinga nan ba dadewa akwai waɗansu jami'an gwamnati ma'aikatan gwamnati waɗanda ake musu zargi da tabka badaka na iri-iri waɗanda waɗansu su ma har an kwace musu kadarori irin su Abdulrashid Maina irin su Ibrahim Tumsa amma shiru kike ji halin ya halaku maganar nan ba ko sake tashin ta ba ana sa ran Allah da in dai gwamnati za ta sa ido a bangaren lafiya din waɗanda za su aiwatar da wannan kyakkyawan kuduri to talaka zai ci gajera
jama'a nan zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu ci gaba amma da dinda waɗanda kuka je muryoyin su da Salma Abu da Yusuf Bahiro da Rene da suka taimaka da sauti ni Salo Garba ke maku fatan alheri ku huta lafiya
amma babin sa ja san ki ba